شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkamu da sake saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na Alhaji Indimi a ke jihar Borno a garin Maiduguri a wannan ranar talata ko uku ga watan Ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma wannan shi yazo daidai da biyu ne ko ga watan tara shekarar miladiya ta 2008 a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin alqur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surat yunus to kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan yammaci zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu wannan yana tambaya cewa wane irin aiki ne yake karya azumi ci ko sha ta hanyar da aka saba wannan yana karya azumi sannan kuma saduwa da mace shi ma yana karya azumi waɗannan su ne abubuwan da suke karya azumi ci ko sha ta hanyar da aka saba sannan kuma mutum ya zai kiyaye matarsa shi ma yana karya azumi ci ko sha da gangan idan mutum ya yi da kuskure bisa mantuwa wannan baya karya azumi wannan yana cewa menene hukuncin yin alwala a bayan gida babu komai dan kai alwala a bayan gida almuhim dai ka samu gurin da zaka yi alwala din ba sharadin alwala in zaka yi ta ba sai a guri mai tsarki ba wanda ya taba cewa wannan sharadi ne na alwala haka duk inda kai alwala ma ta yi wanda yace yaushe ne ya kamata ai addu'an nan ta bude baki zahaba dhama'u wabtallatul uruq wa thabata al-ajru insha Allah kafin ayi bude bakin ne ko bayan an yi ana yin ta ne kafin ayi bude bakin wannan af'al da suka zo a cikin addu'a din wanda suke nuna mudhi kamar abin ya riga ya wuce zahaba dhama'u kai kuma gashi kana cikin kishi din baka sha ba wabtallatul uruq tare da cewa baka kai komai makoshinka ba wa thabata al-ajru insha Allah duk wannan suna nuna tahakkuk ne akan kawo fi'ili madi amma ana nufin istiqbal da shi idan ana da sakankan cewar abin zai faru kamar yadda Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu tare da cewa alqiyama bata zo ba amma Allah ya ce ata amrullah alqiyamar ta zo wato kamar ma ta zo saboda tabbacin cewa tana nan tafi babu abinda zai sa ta fasa zuwa don haka ana yin addu'a ne kafin ai bude baki ba wai sai ka sha ka yi tatil ba sannan kai addu'a wannan kuma yana tambaya ne game da cinikin nan da ake ya kirawo shi anan ya ce cinikin nan da ake kira gold shield duk da cewa ana kiran shi network marketing galibi mutum ne zai zo ya biya kuɗi ya yi register a bashi form ya cike sannan a bashi wasu fama-faman guda biyar ko sama da haka a ce gwargwadon yadda yake sayar da wannan fama-faman kuma abinda zai rika karɓa kuma zai dinga ƙaruwa su ma waɗancan suna sayar da fama-faman yana da ya ƙara samu su ma kuma sannan suna samu wannan ciniki kusan malamai a yanzu kusan ka iya cewa ma ijma'i ne a bisa haramcinsa ba halal ba ne duk da cewa ya yi kaka tutu a cikinmu da wuya ka je ka samu babu inda ba wannan ɗin bai halatta ba domin a cikinsa akwai garari a cikinsa akwai aklu amwalin nasi bil batil galibi sharikat muhtala wato kamfanoni masu dabaru na su ci dukiyar kudaden jama'a su suka kirkiro wannan ciniki dan a lokacin da aka kirkiro shi hatta a wasu kasashe kamar kasar America sai da ainihin gwamnati ta ja hankalin mutane akan cewa su guji wannan har ma ya zama doka a wasu lokuta ya zama doka a wasu lokuta akan cewa duk wanda aka samu to sai an yi gyaran kin. Har ya zama doka cewa duk wani wanda aka samu yana irin wannan ciniki to za a hukunta shi. A Pakistan ma sai da aka yi wannan. To daga da da farko ba a sama wata kadara, ba a sama wata haja. Yanzu aka suna sa kayayyaki, a ce za a baka kayayyakin da za ka sayar. Da farko babu maganar kayayyaki, kawai magana ce ta kuɗi. To kuma galibi kuɗaɗen da kuke bayarwa su ne suke sakuletin tsakaninku. Ka bayar, wani ya bayar, wancan ya bayar, to a ciki kuma za a ɗauka a bama wanda yake gaban ku. Kai ma wasu in sun bayar a ciki za a ɗauka, su kuma waɗanda suke sama su suke morewa. Don suna tunanin cewa idan abin ya yi reshe, ya yi ta yin reshe har ya haɗu, ya game duniya gaba ɗaya, to ƙarshe wanda suke ajin ƙarshe wanda za su yanki katin su za su yi asara. Don haka cacace. Haka bai kamata musulmi ya shiga wannan ba. Aklu amwalin nasi ne bil batil. Allah kuma ya hana. Wannan kuma yake cewa mutum ne ya yi sallah yake waswasin yana da sallah ko ba shi da sallah, ban gane me yake nufi ba. Ka yi sallah kuma ka ringa waswasin kana da sallah ko ba ka da sallah. In dai ka yi sallah, ka yi sallah. In ba ka yi sallah ba, ba ka yi sallah ba. Amma ka yi waswasin ka yi ko ba ka yi ba. To za mu shiga cikin ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allah. A jiya mun tsaya a kan aya ta 78, yau za mu tashi a kan ta 79. Wanda kuma faifai ne shi ma mai zaman kansa a cikin fayafayen da suka zo a kissar Annabi Musa alaihi salam a cikin wannan sura ta suratu Yunus. Duk da cewa kissar Annabi Musa alaihi salam ta zo da fadada da fadi sama da yadda ta zo a nan, amma duk da haka idan muka kwatanta ta da kissar Annabi Nuhu da aka bayar a cikin wannan sura, za mu ga kissar Annabi Musa alaihi salam ta fi tsawo. الله يجي وقال فرعون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
نعم. إذا بقى من تابع جيا منكرا تعند متانا Fir'auna da shi kansa Fir'auna din suke cewa Annabi Musa yayin da yazo musu da gaskiya suka ga hujjoji da mu'ujizozi daban-daban, sai suka ce inna hadha la sihrun mubin, abinda Annabi Musa yazo da shi ba wani abu bane, sihiri ne. Daga baya suka ga duk kuma wannan ba za ta kai su ko ina ba, domin mutane ba za su yarda haka kawai a ce da su sihiri bane. Annabi Musa alaihi salam ya katse musu magana yace ataquluna lilhaqqi lamma ja'akum asihrun hadha wala yuflihu as-sahirun, yanzu kwa rika fada irin wannan magana dangane da gaskiyar da tazo muku, yanzu kwa dubi waɗannan hujjoji da nazo da su karara ku ce da su sihiri, ce to ai kuma mai sihiri baya cin nasara. Sannan sai suka dawo kuma wata hujjar daban, suka saki waccan magana ta farko. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard fama nahnu lakum bimu'minin, ce to shikenan sai wawaye kuma akai kokarin a zuga su. Suka ce aji'tana litalfitana amma wajadna alayhi aba'ana, ka zo ne domin ka raba mu da abinda iyayenmu suke kai. Daga jin wannan magana, maganar su manyan gari ce, ba Fir'auna a ciki, domin shi Fir'auna shi kansa yana cewa shi Allah ne, kaga shi baya bautawa kowa. sai dai shi a bauta masa da ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi, in ban da ni ban san kuna da wani abun bauta ba. Saboda haka shi ba zai shiga cikin wannan maganar ba. Su dai manyan gari waɗanda suka sako annabi Musa a gaba su suke cewa yanzu ka zo ka raba mu da abin da iyayenmu suke kai, kuma ya zama kike da mulki kai da ɗan uwanka Haruna, ku za a ba wa shugabanci, to ba za mu yarda da ku ba. To dukkan wannan dai magana da barazana duk ba ta je ko ina ba. Annabi Musa ya tsaya kam akan batunsa, kuma mutane suna so su ga hukuncin Allah. To shine sai Fir'auna ya so shi kuma ya karfafi waccan magana da aka faɗa ta cewa sihiri ne, tunda duk gari an yarda da sihiri, kuma masu sihiri suna nan da dama a cikin gari, kuma Fir'auna ya daure ma wannan gindi, ya daure batun sihiri gindi, ana yin sihiri wani lokaci ma za a iya kirawo tarurruka na sihiri domin a nuna jama'a abubuwan da aka samu na ci gaba a fannin sihiri. Ce to bara ya tara masu sihiri, in aka tara masu sihiri suka zo suka nuna, Annabi Musa ya nuna nashi, su ma suka nuna nasu, shikenan duk dai jama'a sai su fahimci to duk ma ashe tatsuniyar da yanzu tsafi ne. Daga nan shikenan sai a wawatar da maganar. To shine sai ya kawo maganar cewa to yanzu a yi a aikace, tunda maganar magana ta fatar baki ba za ta je ko ina ba, tunda sun ce sihiri ne Annabi Musa ya karyata su, to yanzu a yi a aikace. To shine sai ya ce wa qala fir'aunu tuni bi kulli sahirin alim. Fir'auna yace ku zo min da dukkan wani mai sihiri, alimin kuma masani wanda yake kwararre a cikin sihiri. Wato kada a kawo masa ƙanana, a zabo waɗanda suke kwararru, sun kware, suna da gwaninta kwarai, sun jima suna harkar sihiri. Saboda in aka kawo waɗanda suke yan jigari-jigari suka zo suka yi sihirinsu, Annabi Musa ya kada su, to daga nan Annabi Musa ya galaba kenan, babu kuma sauran a ce a kuma dawowa a sake tattauna a karo na biyu. To gara a je a ƙure a daka, idan Annabi Musa, idan manyan masu sihiri suka zo suka kayar da Annabi Musa shikenan, kaga waɗanda suke ƙanana ba a matata su, tun daga ga manya sun zo sun yi nasu. To shi da ya ce to ne bi kulli sahirin alim, a zo a je masa a kawo masa da dukkan wani mai sihiri kuma wanda yake ƙwararre a cikin harkar sihiri. Don haka kaga ya bada umarni ne a shiga ko ina, duk inda aka san wani mai sihiri a zo da shi, bai ce a zabo wani banda wani ba, bi kulli sahirin alim, dukkan wani wanda kuka sani ya kware a harkar sihiri, ana fadarsa ana maganarsa, to ku zo da shi yau ina neman shi. Falamma jaa as-saharatu, alfa'u huna lit-ta'qib, kaga ai akwai batun aje ayi shela kafin a tara su. To duk sai Ubangiji ya nade wannan aikin duk da za a yi, don a nuna cewa duk sanda babba mai fada aje ya magana, to dan da nan ake zartar da ita. In kaga mutum babba yayi magana ana ta wasa da maganarsa, to ba dauke shi babba ba. Amma in ana jin tsoransa kuma ana gani ko ana ganin girmansa, to da ya ce abu dan da nan za ka ga an yi abu. Ka duba aikin da zai sa su, da ya sa su ba karamin aiki ba ne, a ce a kara da garin Masar gaba ɗaya, duk inda aka san wani ƙwararren mai sihiri a zo da shi. To sai Ubangiji, amma duk da haka sai Ubangiji ya nuna mana cewa an yi abin cikin gaggawa, domin wannan faɗin abin da take nuna, fa lamma, faɗin na abin da take nunawa an aiwatar da umarnin Fir'auna cikin gaggawa, nan da nan sai ga masu sihiri sun zo. Falamma jaa as-saharatu, da masu sihirin nan suka zo. Masu tafsiri wasu yi ta kokarin su kaddara yawansu, wasu su ce 70, wasu ce 80, wasu ce 30 da in kai. Allah dai bai faɗi adadin su ba, amma dai za mu fahimci suna da yawa saboda umarnin da ya bayar na cewa a zo da dukkan wani mai sihiri, ƙwararren mai sihiri, kuma a lokacin babu abin da yake cin abin da ake cin kasuwa da shi irin sihiri. Saboda haka masu sihirin suna da yawa, don haka aka zo da su, kowa yana riƙe da sandunansa da kuma ainihin igiyoyinsu. Haka suka zo aka taru a fadar Fir'auna ga Annabi Musa da ɗan uwansa Harun, za a ƙure su. Allah ya taƙaita mana duk abin da ya faru a wannan guri, a wannan sura bai bayyana mana ba, domin abin da ake so a dai bayyana mana shine tahaddin da Annabi Musa ya gamu da shi, ƙalubalen da ya gamu da shi, da kuma yadda Fir'auna da mutanensa suka doge akan ƙarya. Daga ƙarshe Allah maɗaukakin sarki kuma ya karya su, ya bawa Annabi Musa da Haruna nasara. Ake nuna wa Qurayshawa cewa wannan fada da kuke da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda za ku je, domin ga abin da ya faru tsakanin Annabi Musa da Harun, Annabi Musa da Fir'aun, ga kuma ƙarshen al'amarin yadda ya kasance. wannan shine abinda kissa take so ta nuna, don haka sai aka zo da shi a takaice, kawai aka dinga nuna maka fayafayen da suke yiwa wannan mawdu'i matashi ya hidima, kawai aka takaita sauran kuma za a yi maka bayanin su a wani guri. Falamma jaa as-sahratu qala lahum Musa alqu ma antum mulqun, sai annabi Musa ya ce da su, to ku jefa abinda za ku jefa, ku jefa abinda za ku jefa. Anan Allah ya nade mana kissar, domin a baya a can a suratul a'raf suka nemi annabi Musa alaihi salam ko su fara ko shi ya fara, qalu imma an tulqi wa imma an nakuna nahnu al-mulqin qala bal alqu, suka ce ko dai kai ka fara ko mu mu fara. Anan Ubangiji kawai ya nuna mana cewa annabi Musa ya ga musu su fara, su fara jefa abinda za su jefa na sihiri. Za mu ga maganar da suka yi su waɗannan bokaye, akwai alama sun sha jinin jikinsu tun daga maganar su, ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin qala alqu, kace ya Musa ko dai kai ka fara ko mu mu fara. Kun ga magana cikin ladabi, sai suka fara gabatar da ambatan sa ma kafin su nasu su, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin, su suke so su fara, su suke so a basu dama su fara, domin duk sanda ake nuna bajinta to na fari ya fito da karfin sa gaba daya, zai zo da karfin sa ne, to suna so su fito da karfin sa gaba daya, don haka suna so su fara, don suka fara suna ga za su cinye gurin. To amma basu ce wa annabi Musa ba za mu fara, sai suka kawo abin cikin sigar ladabi, imma an tulqiya, kuma cikin sigar wato kamar suna roƙo, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin, sigar da suke amfani da ita nahnu al-mulqin, basu ce wa imma an nulqi ba, basu ce ko mu jefa ba, sai imma an nakuna nahnu al-mulqin, mu zama mu ne masu jefawar. Wannan ya nuna maka cewa su suke da buƙatar a basu dama su jefa. To shine wasu malamai suke cewa sun nuna ladabinsu ga annabi Musa alaihi salam tun a karan farko, a dalilin wannan ladabi da suka nuna, albarkacin wannan ladabi da suka nuna annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya zarta su da imani. Razaqahumullahu subhanahu wa ta'ala al-iman bi ri'ayatihim al-adab ma'a Musa alaihi salam, sun kiyaye ladabi tare da annabi Musa alaihi salam, sai Allah ya azurta musu da imani. To shi kuma annabi Musa alaihi salam sai ya ba su dama, tunda shi ya san abinda suke so su kawo shi shirme ne, ba gaskiya bane, ƙarya ce, don haka su fara, sai ce alku ko ku fara. فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم, يايندا suka fara suka jefa sai suka ce sihirce idanun mutane, kaga Allah bai ce sai suka sihirce zukatan mutane ba, saboda ƙarya ce, sai suka sihirce idanun mutane, sai suka rika nuna musu abinda ba shine akai ba, sanduna ne da igiyoyi a ƙasa, amma ga su suna watsulwutsul suna motsi suna kai kawo kamar micizai, nan da nan guri ya cika da micizai, suna jefa sai guri duk ya cika da miciji, ko ina ka duba kawai miciji ne gashi ne yana ta motsi, yana ta kada jikinsa. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya sifanta sihirin nasu da girma, fa ja'u bi sihrin azim, sun zo da sihiri mai girma, amma kuma a ido ne ake ganin shi sihiri, a ido ne ake ganin su micizai, amma ba micizai bane, sanduna ne da kuma ainihin igiyoyi, domin anan sihiri ya sha bamban da mu'jiza. Sihiri babu yadda za a yi ya iya canza abinda ba ɗabi'arsa bane ya zama wannan abin, ya canza shi ya zama haka. Ka duba sanda, babu yadda za a yi ta zama jiki, ta zama dabba ko igiya, ta koma jisim, ta koma hayawan, ta koma jiki, ta koma dabba, wannan babu yadda za a yi, hakan ba za ta faru ba in ba mu'jiza ba. Mai sihiri yana iya yin tasiri ga mutum tasihirinsa, tasiri daga nesa, irin abinda wanda ba mai sihiri ba shi kuma zai iya yi idan mai ƙwararre ne in yana kurkusa. Yanzu mai sihiri zai iya sihiri wani ya kamu da rashin lafiya tare da cewa bai ganshi ba, ba su haɗu ba, ya jefi mutumin da dafin rashin lafiya daga nesa, ya makantar da shi, ya gurguntar da shi, ya kuruntar da shi, duk zai iya yin wannan. Saboda wani abu ne wanda wani wanda yake da iko, kana kurkusa zai iya samun maka da wata cuta, zai iya zuwa maka dafi abinci ka ci, zai iya daga makami ya daba maka ka mutu. Mai sihiri kuma amfanin sihirinsa shine zai iya yi daga nesa ba tare da an samu saduwa tsakanin wanda za a yi wa sihirin da shi mai sihirin ba. Wannan shine gayar abinda mai sihiri yake yi. Amma ba ya canza wani abu ba daga ɗabi'ar sai koma wata ɗabi'ar daban. Wannan mai sihiri ba zai iya wannan ba. Wanda zai iya wannan shine annabi, wanda kuma tasiri ne ta mu'jiza, mu'jiza kuma aiki ne na Ubangiji. Saboda haka abinda suka zo da shi Allah sai ya sifanta shi da cewa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Da suka jefa sandunan su da abin nan, annabi Musa sai ya rika gani kamar gasan suna tafiya, guri ya cika da bicizai, kusuranta yawan bokayen da suke gurin da sanduna da abin nan da suka zo da su. Dole ne a ɗabi'ar ɗan adam zai ɗan ji tsoro cewa gaba ɗaya ga ko ina bicizai ne kamar suna kai masa hari. A ɗabi'ar ɗan adam zai ji tsoro, shi yasa Allah ya ce fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Annabi Musa daga nan sai ya ji tsoro, ba wai dan bai san sihiri bane, ya san sihiri ne kamar yanda wannan aya take gaya mana, falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi as-sihr inna Allah sayubtiluhu inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Annabi Musa ya ce da su falamma alqaw, yayin da suka jefa abinda suka jefa, ka duba kalmar ilqa, kalmar jefawa, domin galibi waɗanda suke matsafa in suka tashi tsafi abinda za su yi tsafin jefa shi haka za su yi a ƙasa. Sai falamma alqaw, yayin da suka jefa abin, sai ga sun zama abin nan micizai. Shine sai Annabi Musa ya ce da su ma ji'tum bihi as-sihr, abin nan da kuka zo da shi ai tsafi ne, abin nan da kuka yi tsafi ne. Ka duba a karan farko lokacin da suke cewa a ba su dama su jefa, da ya tashi sai ya ce alqu ma antum mulqu, duk abinda ma za ku jefa ku jefa. Wannan yake nuna maka cewa da confidence yake magana, yana magana ne cikin gamsuwa da cewa shi ke kan gaskiya kuma zai yi nasara, zai karya su. Don haka sai bai damu ya ce duk abinda ma za ku jefa kawai ku jefa. Da suka jefa din ce ma ji'tum bihi as-sihr, dan ya nuna musu bai damu ba, abinda kuka zo da shi din nan tsafi ne, rufa'ida ne, ba gaskiya bane. Inna Allah sayubtiluhu, Ubangiji Allah zai bata shi, su zai nuna ƙaryar wannan abin da kuka faɗa, da kuka aikata. Ubangiji zai nuna ƙaryarsa, domin zai nuna rashin tasirinsa. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin, domin Allah baya gyara ayyukan masu ɓarna, aikin masu ɓarna ba yadda za a yi kyau, domin ɗabi'arsu ita ce ɓarna. Don haka aikin da za su yi ma ɓarna ce, kamar Annabi Musa ya ce aikin da kuka yi ɓarna ce, ba kuma yadda barna za ta zama abin kirki. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi, Ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa. Bi kalimatihi at-takwiniyya, bi kalimatihi at-tashri'iyya wa kalimatihi at-takwiniyya, Ubangiji ya tabbatar da gaskiya da kalmominsa na shari'a wanda Annabi Musa ya zo da shi, ko kuma kalmarsa ta kun fa yakun. Duk ko gama abinda za ku yi, Ubangiji da kun fa yakun duk zai rushe abinda kuke yi. Walau karihal mujrimuna, ko da kuwa masu manyan laifuffuka irin ku ba sa su. Kaga ana Annabi Musa bai ce da su ba walau karihtum ayyuhal mujrimuna, bai ce ko da kun ki ba ya ku masu laifi, bai kirawo su gaba da gaba ba da wannan suna. Saboda a can baya kuna tunawa Allah ya ce da shi wa qula lahu qawlan layyina, a gaya masa magana mai taushi mai laushi. Don haka sai bai fuskance su ba ya ce da su ko da ba kwa so ya ku miyagu azzalimai, sai ya ce ko da kuwa masu laifuka ba sa so, bai ce su ba. Amma fa yana nufin su. Kuma anan walau ishara ce zuwa ga gayar irin abinda za su iya yi. Gayar abinda zai hana Allah ya tabbatar da gaskiyarsa shine su nuna ba sa so ko, domin in suka nuna ba sa san gaskiya din za su yi iya bakin yin su na su ga sun yake ta, musamman ma su Allah ya bawa karfi ya bawa yawa suke da daula a hannunsu. To duk irin abinda za ku yi na ku rushe gaskiya ba za ku iya ba, shi yasa Allah ya ce walau iya bakin iyawar ku za ku yi ba za ku iya rushe gaskiya ba, kuma sai Allah ya tabbatar da ita. Walau karihal mujrimun, ko da kuwa masu laifi ba sa so. To shi ne Allah ya ci gaba da cewa
وَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ.
To shikenan, yanzu an gama abinda za a yi, an jefa sanduna, annabi Musa alaihi salam ya jefa tashi duk ta cinye abinda suka yi, duk ta cinye micizan da suka yi, duk ta haɗe su. A nan suka fahimci cewa ashe su sihirinsu duk da banza ne, annabi Musa shi ne ya zo da mu'jiza. Duk waɗannan bayanan Ubangiji ya naɗe su a nan, faifan bai ƙunshe su ba, sai kawai aka nuno mana faifan cewa gashi nan an gama muƙabala, an gama munazara, an gama gasa, annabi Musa ya yi nasara har an samu wasu daga cikin samari sun yi imani. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu. Fama amana li Musa, babu wani wanda ya yi imani da annabi Musa, illa zurriyatun min qaumihi, sai wasu ya matasa daga cikin mutanansa, wato matasa daga cikin mutanansa waɗanda suka halarci wannan guri. Wanda galibi dama in ana irin waɗannan abubuwa, waɗanda suka fi zuwa su ne matasa, su ne matasa, su suke so su ainihin kashe ƙwalƙwatar idansu su ga me zai faru. Ga wani an ce babban boka ne ya zo, kuma ya ƙalubalanci sauran bokayen gari gaba ɗaya. To amma shi bai yarda shi boka ba ne, ya ce shi annabi ne. To za a je a yi kallo a ga waye zai rinjaye, in har ya yi rinjaye to tabbas shi annabi ɗin ne. Saboda haka samari sun je da wannan niyyar, suna zuwa kuma suka ga ƙarshe ga dai abin nan masu sihiri gaba ɗaya sun faɗi sun yi sujjada. Fa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, suka faɗi suka yi sujjada suka ce sun yi imani da Ubangijin duniya. Kaga sun tunkuɗe Fir'auna guri guda kenan, sun yi imani da Ubangijin annabi Musa da Haruna. Saboda haka samari da suka ga cewa manya-manyan bokayen da su ake ji a gari, su kansu sun faɗi sun yi imani, kaga dole su ma su yi imani, lalle wannan gaskiya zo da ita. Kuma su samari abinda yake cikin ƙwaƙwalen manyan gari su baya cikin ƙwaƙwalensu, domin a wannan lokacin su basu jima ba, ballantana a ce al'ada ta riga ta yi katutu a cikin zukatansu, ba su da shekaru. Saboda haka akwai isti'dadi na abinda duk suka gani na gaskiya su karɓe shi nan da nan. Don haka ana cewa gashi annabi Musa ya yi nasara, gaba ɗaya sai suka ce sun yi saranda, su ma sun bi. Fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum, babu wanda suka yi imani da annabi Musa, wato in ka ɗauke batun sahara sai wasu zurriya daga cikin mutanansa. Wasu malamai suka ce zurriya ana nufin ɗan adadi ƙanƙani, wasu suka ce ana nufin ‘ya’yan waɗanda ya yi wa kiran, ya yi wa wa’azin ba su ji ba, ‘ya’yansu su suka yi imani. Wasu suka ce ana nufin alu fir'aun, wato daga cikin iyalan fir'auna kaɗan ne, kenan zai zama min qaumihi a wannan tafsirin, min qaumihi ay min qaumi fir'auna, kaɗan ne daga cikin mutanen fir'auna waɗanda suka yi imani, irin su matarsa Asiya, irin su mu'minu ali fir'aun, irin su matar stokifansa da mai masa gyaran gashi da sauransu. Abinda kamar yadda wasu malaman tafsiri ke cewa waɗannan su ne kaɗan da suka yi imani daga cikin jama'ar wato fir'auna. Kun san fir'auna shi ƙabilar ƙibdawa ne, baƙibɗe ne su suke mulki, ƙibdawa suke mulki a lokacin, banu isra'ila su kuma suna garin, kamar sun yi hijira, yahuda ne sun yi hijira daga wasu gurare sun zo sun zauni garin. Don haka shi kuma wannan mai mulki sai yake gallaza musu, yake kama ‘ya’yansu, yana kashe ‘ya’yansu maza, yana kama matan, yana bautar da su. to saboda haka kullun addu'a suke yi Allah madaukakin sarki ya kawo mafita, suna addu'a Allah ya kawo mafita, ya kawo wanda zai tserar da su daga cikin wannan zalunci da jabaruti na Fir'auna. To shine Allah madaukakin sarki ya aiko Annabi Musa alaihi salam, don haka sai da suka da yazo ganin cewa ga shi yazo domin ya kubutar da sunan da nan sai suka yadda da shi. Amma daga cikin kibdawa ba kowa ne ya yadda da Annabi Musa alaihi salam ba, musamman ma ana jin tsoron Fir'auna. To sun ga kasance hatta cikin mutanen Isra'il, banu Isra'il din ba kowa yake iya fitowa ya bayyana imaninsa ba, saboda yana jin tsoron abin da zai faru gare shi daga Fir'auna da ainihin zabaniyawansa. Amma magana wacce ke mafi rinjaye cikin malaman tafsiri suka faɗa a wajen kalmar zurriya, suka ce ana nufin ƴaƴansu, domin zurriya tana zuwa da ma'anar ƴaƴa, zurriyatun ba'dhuha min ba'd, kamar yadda Allah ya faɗa, wato ƴaƴa wasu sun zo bayan wasu, sashin su daga sashi. Ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahu, saboda tsoro na fir'auna wa mala'ihim da shuwagabanninsu, an yaftinahum don kada ya fitine su. A nan za mu ga Allah maɗaukakin sarki da ya ce ala khawfin min fir'auna, sai ya ce wa mala'ihim, ba ce wa mala'ihi ba. Wasu malaman suka ce wannan damiri damiru ta'zim ne, saboda fir'auna yana ganin shi babba ne, saboda haka sai aka yi amfani da kalmar damiri na jam'i ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim, ai wa mala'ihi shi fir'auna din. Wasu kuma suka ce a'a, damirin yana komawa ga zurriya din ne, ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim, ai wa mala'iz zurriya, bisa tsoron fir'auna da kuma shuwagabanninsu, su yaran. Matasa ko da yaushe idan wani abu ya zo na gaskiya suna so su rike, to in kuma akwai na sama da su za su suna jin tsoronsa, kar su karɓi gaskiyar nan kuma na sama da su ya dinga gallaza musu, kuma ta yaushe ma na sama da su din yana jin tsoron fir'auna din ne. Domin kun san yadda zalumai suke, idan aka samu a gida wani ya yi laifi, to aka zo ba wai za a hukunta mai laifin ba ne kawai, in aka tashi gaba ɗaya gidan za a hukunta. Saboda haka duk wani wanda yake gidan sai ya yi ta kaffa-kaffa kada a yi laifin. In aka samu wani wanda zai yi abin da shi shugaban baya so, to za a yi ƙoƙarin a danne shi kada ya yi. Don haka kaga shuwagabannin yaran nan iyayensu za su ji tsoron a ce ‘ya’yansu sun zo sun yi imani da Annabi Musa, suna jin tsoron me zai faru idan Fir'auna ya ji labarin gidan wani akwai mumini, wataƙila ya aika zabaniyansa a rusa gidan duk waɗanda suke gidan a kamo su ko ma a kashe su. Saboda haka duk gidan sai ake jin tsoro. Za ku ga irin wannan hatta yanzu a Isra'ila, ai za ku ga abin da take yi kenan. Idan aka samu ɗan ƙunar baƙin wake a cikin Yahudawa, in aka tashi sai a rusa gidansu gaba ɗaya. Saboda haka da iyayensa da danginsa da ƙannansa duk gaba ɗaya sai dai su je su san inda suka kai kansu. Amma za a yi hukunci ne na gaba ɗaya, ko a turo jiragen sama su dinga yin mai uwa da wabi, ana jeho abin da makamai daga sama kawai wanda aka samu a kashe, tare da cewa ga wanda suke ganin shi ne ya yi musu, shi tun da ya yi ƙunar baƙin wake ya sadaukar da kansa, shi ya yi shahada, to bara a hukunta dukkan wani wanda yake da alaƙa da shi, kuma a hukunta sha'ab ɗin gaba ɗaya, al'ummar gaba ɗaya ma a hukunta ta. To shi yasa wasu daga cikin shuwagabannin su yaran sai ya zama da suna jin tsoro. Ubangiji ya faɗi wannan domin ya nuna maka ƙarfin imanin yaran, wato duk da cewa akwai tsoron jabaruti na Fir'auna da kuma shuwagabanninsu, wannan bai hana su imani ba. Saboda haka kalmar ala a cikin wannan siyaki tana nufin ma'a ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim, ai ala khawfin ma'a khawfin min fir'auna, tare da suna jin tsoron fir'auna. Kalmar ala takan zo da ma'anar ma'a wa yut'imuna at'ama ala hubbihi, ai ma'a hubbihi, wa ata almala ala hubbihi, ai ma'a hubbihi. Kalmar ala takan zo da ma'anar ma'a, saboda ala khawfin min fir'auna, ai ma'a khawfin min fir'auna, duk da suna jin tsoron fir'auna wa mala'ihim da ainihin shuwagabanninsu, an yaftinahum, kaga anan ba ce an yaftinuhum ba, sai aka dawo da damirin ya zama na mutum daya, an yaftinahum, kada ya fitine su, shi wa shi fir'auna, wanda zai nuna maka kenan daman su ma mala'u din su ma shugabannin duk suna yin abinda suke yi ne saboda Fir'auna din. An gane? Shi yasa sai aka dawo da maganar kansa shi kadai, aka ce an yaftinahu. Saboda Fir'auna shine fitinan nan, shine yake sabbaba ma wasu su fitinu wasu. Wa inna Fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamin al-musrifin. Kaga wannan shi zai nuna maka dalilin da yasa suke jin tsoro din. Domin Fir'auna la'alim fil ardi, mai kaharu ne, mai mulkin kama karya ne a doran kasa. La'alim fil ardi ay lazu ghalabatin fil ard, yana da ainihin jurinjaye mulkin sa, yana ya shimfida mulkin sa duk fadin kasar Masar. Yace alaysa li mulku misra wa hadhihi al anharu tajri min tahti afala tubsiru. To haka yana jin mulkin Masar duk gaba daya a hannunsa yake. To haka yana da ikon yayi duk abin da ya ga dama. To kaga wannan zai sa dole su ji tsoron sa. La'alim fil ardi wa innahu la min al musrifin, sannan kuma mai wuce iyaka ne, hatta a cikin zalincin ma ba kowane azzalimi bane zaka kwatanta shi da Fir'auna. Zalincin Fir'auna yayi nisa. Akwai zalincin da ya kai mutum ya ce shi Allah ne, akwai zalincin da ya kai ya ce a daina bautawa kowa sai shi, in ma akwai wasu abubuwa da ake bautawa banda shi, to duk kananan ne shine babban. Ana rabbukumul a'la, wato ku je duk ku rike bababan bautan naku, amma ni ne babban ba. Haka babu zalincin da ya kai wannan. Akwai zalincin da ya kai ka ce mutane ba su da damar su yi tunani su zaɓi abinda suke ganin shi ne daidai, sai abinda kai kake ganin shi ne daidai. Ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad, ce duk ba ni da abinda zan dora ku akai sai ra'ayina, to ba za a bar ra'ayin kowa ba. Haka fadar Fir'auna ko gwamnatin Fir'auna gwamnati ce ta istibdadi, gwamnati ce ta kama karya, ba a barin mutane su faɗi ra'ayinsu a ji me suke so ko me ya kamata a yi ko a yi shawara da wasu wanda ya kamata a yi shawarar su. A'a, gwamnati ce ta la urikum illa ma ara. Za ka samu har a cikin mu'amala ta mutane kai ko a cikin ma'aikata, za ka samu wani shugaban wani daraktan haka yake ta'amuli da ma'aikatansa, ma urikum illa ma ara. Ba yadda za a yi ko principal a makaranta ko headmaster da shi da malamansa, ma urikum illa ma ara. To galibi irin wannan shugabanci ba inda yake zuwa, babu inda yake zuwa, domin ƙarshensa zai lalace. Za a samu fitintunu kuma ba za a samu ci gaba ba, domin duk zai kankane komai, ya yi centralizing din komai ya dama, sai an komai za a yi sai an gan shi. Idan baƙo za aka yi a makarantar ko a ma'aikatar za a so masa lemu, sai an ji an gaya masa za a so ma wani lemu, saboda ma urikum illa ma ara. Saboda Fir'auna ya kai matuƙa wajen kankane abubuwa da zalunci da abin nan. Ku duba lokacin da sahara suka yi imani, me ya ce? Amantum lahu qabla an azana lakum, ya za ku imani kafin in ba ku izini. Kaga ya nuna cewa komai fa kawai shi yake yi, sai abin da yake kawai za a yi. Saboda haka addinin ma sai ya ce a yi, in ba ya ba da izini ba to ba za a yi ba, imanin ma ba za a yi ba sai ya yarda a yi. To shi yasa Allah ya ce wa innahu la minal musrifin, lallai Fir'auna yana daga cikin waɗanda suke masu ƙetare iyaka, masu wuce gona da iri. Don haka a cikin al'amuransu gaba ɗaya Fir'auna ya wuce iyaka.
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين.
نعم.
وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.
To kun ga tunda su ƴan kaɗan ne suka yi imani da annabi Musa, sannan kuma ga jabarutun Fir'auna, ga jabarutun zabaniyawansa da zaluncin zabaniyawansa, babu shakka za a ci gaba da tsangwamar duk wani mumini da aka sani, duk wani mai imani. idan fadar fir'auna ta san mumini ne kai tsaye a tsangwame shi, idan kuma ma bata sani ba a gidansu ma za a tsangwame shi, ce zai jawo mana bala'i, don haka mutanen gidansa ma za a tsangwame shi. Don haka yanzu banu Isra'il waɗanda suka yi imani da annabi Musa da waɗannan matsafa gaba ɗaya sun shiga cikin hali na tsangwama, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake labarta mana, suna faɗa qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana, an cuce mu, an nuna mana tsangwama, an sa mana ƙahon zuka, an nuna mana karan tsaran tsana, min qabli an ta'tiyana, kafin ka zo gare mu, kafin ka zo da niyyar ka cece mu, wa min ba'di ma ji'tana, bayan ma ka zo kuma mun yi imani da kai an ci gaba da tutar da mu. To dole ne annabi Musa anan ya kwantar da hankalinsu, ce to kada ku damu da cewa sun fi mu yawa, kada ku damu da cewa su ke da mulki, mu sani mu mun jingina ne da bangon da yafi karfin a datsa shi ko a kayar da shi, domin mu mun dogare ne da Allah. Don haka sai annabi Musa alaihi salam ya shiga at-ta'biatur ruhiyya, kamar yadda ka sani cewa ko sojoji na musulunci in za su fita da su yaki, to sai an musu huduba, an nuna musu cewa to gafa za ku je ne domin ɗaukaka kalmar Allah, su fahimci cewa wani imani ne yake ingiza su, ma'ana injin da yake motsa su imani ne da Allah. Shi da annabi Musa ya shiga ainihin at-ta'bi'ar ruhiyya ga mutanansa. Kala Musa ya kawo, annabi Musa ya ce ya ku mutane na, in kuntum amantum billah, in kun kasance kun yi imani da Allah, fa alaihi tawakkalu, to gare shi shi kadai za ku dogara, in kuntum muslimin, in kun kasance masu miƙauya. Anan annabi Musa alaihi salam sai dora su akan abubuwa guda uku, abu na farko imani, na biyu tawakkali, na uku islam. Al-iman wal tawakkul wal islam, imani gaskatawa daga zuci cewa Allah maɗaukakin sarki shi kadai ne abun bauta, babu wani abin da za a bautawa sai shi. Islam kuma aikatawa da gabbai, aikatawa da gabbai cewa abin nan da suka yadda da shi kuma za su yi aiki da shi a zahiri, sannan kuma su yi tawakkali ga Allah, za su dogara ga Allah cewa Ubangiji shi kadai ne wanda zai iya taimaka musu a cikin wannan fafutuka da gwagwarmaya da suke, babu wanda zai taimaka musu ba Allah ba. Tawakkali baya samuwa sai da imani da musulunci tattare da mutum, in mutum baya da imani baya da musulunci tare da shi, to ba za ka same shi mai tawakkali ba, domin tawakkali shine tafwidul amri ila Allah, ka kakkaba komai ka miƙa al'amarin gaba ɗaya zuwa ga Allah, shi ake nufi tawakkali, shi ake nufi tawakkali, ka kakkaba komai, kada ka ɗauka cewa akwai mai iya yi maka ba Allah. Allah na iya sanya wani ya zama sila, amma dai shi ne mai yi ɗin, a iya samun asbab, amma asbab ɗin nan ba su ne ke tasiri ba, Ubangiji shi ke tasiri. To wannan ba zai yiwu ba idan babu imani a cikin zuciyar mutum, shi yasa annabi Musa alaihi salam ya haɗa tawakkalinsu ya gina shi akan sharaɗi biyu, in kuntum amantum billah, in kuntum muslimin, in kun yi imani da Allah, in kun zama musulmi, fa alaihi tawakkalu, to ku dogara ga Allah shi kadai. Don haka tawakkali makami ne, ba kankani ba, ba kankani ba. Shi yasa zamu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, wanda duk zai dogara ga Allah to Allah ya isan masa. Zamu ga a gurare da daban-daban Ubangiji yana hada ibada da tawakkali, fa abudhu wa tawakkal alai, domin ibadar da zaka yi wa Allah ita kadai, wato ba, wato ibada ba za ta yiwu ba idan babu tawakkali ga Ubangiji, idan baka mayar da al'amarinka ga Ubangiji ba ibadan ba za ta yiwu ba. Shi yasa Ubangiji yake hada su a guri guda, qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila ala allahi tawakkalna. Sai waɗannan mutane daga jin abinda annabi Musa alaihi salam ya gaya musu, nan take sai suka miƙa wuya ba tare da bata lokaci ba. Faqalu, wannan fa'u din litta'kid ne, yana faɗa musu ba wata wata, ba wata wata, sai suka ce alallahi tawakkalna, ga Allah kadai muka dogara. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يا أبنجي كذا كسن يا مفتنة قمت أن أندسك الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين كزيرة الدم برحمتك درحمك من القوم الكافرين قمت أن أندسك كافرين كذا أنا ما ينسنشي على الله توكلنا سيكون سكي الدعاء على الله توكلنا ربنا wanda zai nuna maka tawakkali baya ko wato addu'a ba ta kore tawakkali kada mutun ya ce shi yayi tawakkali ba sai yayi addu'a ba a'a addu'a la tunafi tawakkul bi Allah sai sun suka ce Allah tawakkalna sai kuma suka ce rabbana domin yana daga cikin tawakkali din al-akhdhu bil asbab shi ma yana daga cikin tawakkali kai riko da sabab mutun yana jin yunwa sai ce tawakkaltu ala Allah shi ba zai je da ba abinci bai ce tawakkaltu ala Allah ai sai ya je ya nemi abinci ya ci wannan shine tawakkalin amma yadda a wani lokaci koyarwa ta sufanci aka ringa suranta tawakkali da cewa tawakkali shi kansa tawakkali wani mukami ne na baya-baya ɗan ajin tabarkalla suna wuce shi ɗan ajin tabarkalla suna wuce tawakkali to in suka kakkaba tawakkali ba sun kakkabe dukkan wasu asbab ba sa riko da wani sabab don haka sai a ce ka zauna a masallaci ka rike cirbinka ka sa gabanka gabas ka yi ta ƴan sallolinka ka yi ta ƴan addu'o'inka da zikiranka kakkafa ta neman abinci idan Ubangiji ya kaddara cinka da shanka zai kawo maka abincin har cikin masallaci ai bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci ka duba irin wannan tauhidi bakin da Allah ya tsaga baya hana shi abin da zai ci ko a ce rabon kwado ai baya hawa sama don haka ko ya fita zai dawo ya same shi a masallaci in ka duba Ihya Ulumuddin littafin Ghazali Allah ya ji kansa da rahamarsa Abu Hamid al-Ghazali babin tawakkali irin yadda ya ringa suranta tawakkali kenan sai yana daga cikin tawakkali ka fita ka shiga dokar daji inda babu abinci babu ruwa babu abin sha ba gari gaba ko baya ka shiga kuma ba guzuri tare da kai wannan tawakkali ne cewa mutumin da zai aje abincin ya ci yanzu ya aje na gobe to wai wannan ya fita daga cikin zubratul mutawakkili haba shi yasa suka ce a sayyidina Abubakar lokacin da aka nada shi khalifa kun ga ai ya fita da ya dukansa zai shiga kasuwa zai je sai da aka ce khalifa kuma ina zaka yace to zan bar iyalai na ne su da yunwa su ce to an kuma ka tafi masalih na mutane suna bukatar ka domin kai yanzu kai ne shugaba kowa kai zai nema don haka ka dawo mu sa maka albashi a baitul mali duk wata kana da albashi da zamu biya ka tunda zamu tsare ka fita neman abinci a bisa yadda suke suranta tawakkali sayyidina Abubakar ba a cikin su annabi yana ajewa iyalan gidansa abincin shekara yana aje musu abincin shekara fadak na Khaibar ai dunna dangin annabi sallallahu alaihi wasallam an aje su ne daga ciki ake yebo abincin shekara da za a ba su a bisa wancan tunani ko wancan akidar wannan duk ya saba wa tawakkali to kaga wannan ya nuna maka cewa ba a fahimci tawakkali ba tawakkali baya kore addu'a har ma ta kai ana cewa wai annabi Ibrahim alaihi salam wai lokacin da aka jefa shi cikin wuta da majaujawa aka harba majaujawa din kafin ta dare cikin wuta din mala'ika Jibril ya zo ya ce Allah ya turo shi yana buƙatar taimako wai sai ya ce wa Jibril hasbi min su'ali ilmihi bi hali wai sai annabi Ibrahim ya ce wa Jibrilu hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tunda Allah ya san me nake ciki wannan ya isa ba sai na roke shi ba sai suka ce wannan ya nuna kenan idan mutun ya rika baya addu'a haka wannan duk na farko dai wannan magana ƙarya ce ƙarya aka yi wa annabi Ibrahim addu'o'in annabi Ibrahim cike suke a cikin alqur'ani ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات قاسنا ديوات من القرآن
a lokacin da yake waɗannan addu'o'in Allah bai san me yake ciki ba, ko shi bai san Allah ya san me yake ciki ba, ai ya sani. Haka addu'o'in Annabi suna nan cike da Al-Qur'ani. A zo a ce wai ya ce tunda Allah ya san abin da nake ciki ba sai na roke shi ba. Saboda haka wai su bayan Allah in suka cika suka wato batse ba sa addu'a, sai dai su yi ta bautar Allah kawai, bautar tsantsa, ba sa cewa ba mu. Wai in yace suka ce su ba mu, wai kamar suna neman wani abu kenan, kamar suna neman wani lada. Wannan kuma duk kuskure ne a fahimta. Shi yasa a nan Al-Qur'ani yake nuna mana duk da sun ce alallahi tawakkalna, sai kuma suka yi addu'a. Kace rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin, ya ubangiji kada ka sanya mu fitina ga mutanen da suke azzalimai, kada ka sanya mu fitina, wato la taftin bina fir'auna wa qaumahu, kada ka fitinci fir'auna da mutanansa da mu ta hanyar ka ba su nasara akan mu, su ga sun murkushe mu sun kashe mu, sai su fahimci cewa a to inda a ce akan gaskiya suke, ai ba za mu yi nasara akan su ba, tunda har muka yi nasara akan su wanda ya nuna ba gaskiya suke kai ba. Kaga shikenan an ƙara batar da jama'a. Suka ce to ya Ubangiji kada ka ba ka sanya fir'auna ko jama'ar fir'auna da wawayen gari ko da jama'ar gari da basu gane ba, ka dora abokan gaban mu akan mu, wannan ya zama fitina gare su, ko kuma mu kada ka dora su akan mu ta yadda za su yi ta azabtar da mu, har wasu daga cikin mu su kasa jurewa, wasu ma su yarda, haka wannan ma fitina ce. To kaga anan malamai suke cewa idan muka duba za mu ga waɗannan bayan Allah da suka yi imani da Annabi Musa alaihi salam, a lokacin sai suka kaddamar da maslahar addini akan maslahar su, sai suka fara roƙon maslaha ta addini, suka ce rabbana la taj'alna fitnatan lilqawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min alqawmi alkafirin, wa najjina bi rahmatika ita ce addu'ar da ta shafe su, ya Ubangiji ka tsirar da mu da rahmarka, min alqawmi alkafirin daga mutanen da suke kafirai, ka tsiratar da mu daga mutanen da suke kafirai. Sai suka gabatar da addu'a, Allah ya Ubangiji kada ka sanya mu fitina, mutane su kasa gane addininka, sai da suka yi wannan addu'a, sannan sai suka roƙi su kuma Ubangiji ya tsirar da su. Kaga anan sun gabatar da maslahar addini akan maslahar su. To haka kullum masu kyakkyawar fahimta suke, a cikin komai ba sa gabatar da maslahar su, suna gabatar da maslahar addini ne kafin maslahar su ta zo. Sai suka ce wa najjina bi rahmatika, ka tsiratar da mu da rahmanka. Kaga sai suka ce bi rahmatika, domin ba sa yi wa Allah gorin su sun yi imani, ba su ce ya Ubangiji ka gafa mu mumine ne mun yadda da kai ya Ubangiji, a'a sai suka nuna rahamar Ubangiji suke nema. Ubangiji shi yake goranta maka da imaninka, ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an ahdakum lil iman. Ubangiji shi ne zai goranta muku cewa ya nuna ya sanya ku mumine, ba ku za ku goranta Ubangiji kun yi imani ba. To don haka sai suka kakkabe dukkan wani abin da zai sa su jiji da kai, tunda a wannan makami ne na tadarru, makami ne na tazallul, na kaskantar da kai ga Ubangiji. Sai suka nuna rahamarsa kawai suke nema, sai suka ce wa najjina bi rahmatika min alqawmil kafirin, ka tsiratar da mu daga rahamarka daga mutanen da suke kafirai, waɗanda suka kafircewa gaskiya, suka boye gaskiya alhalin sun santa, gashi mu mun yi imani da kai, mun dogara gare ka ya Ubangiji, ka dube mu da idan rahamarka, ka tsirar da mu. Sai Allah ya ce mai
wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qaumikuma bi misr buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashiril mu'minin.
To shikenan Allah ya ce wa auhayna ila Musa wa akhihi, kuma sai muka yi wahayi zuwa ga Annabi Musa da dan uwansa, an tabawwa ali qaumikuma bi misr buyuta, ku tana darwa ku zaunar da mutanen ku a cikin gidaddaji a cikin garin Masar. Waj'alu buyutakum qibla, kuma ku sanya gidaddajinku su zama al-qibla. Wa aqimus salata, kuma ku tsayar da sallah. Wa bashiril mu'minin, kuma ku yi bishara ga mutanen da suke wa bashiril mu'minin, kai bishara da mutanen da suke mu'minai. Anan Allah madaukakin sarki yana gaya musu dalilin da zai sa ya a tsayar da su, a tsayar da bani Isra'ila daga Fir'auna da mutanansa, da kuma hanyar da za a tsayar da su. Ubangiji ya nuna musu su koma ga Allah, su rike Ubangiji, su rike Allah shi kadai, su koma su ci gaba da addu'a, Ubangiji zai tsayar da su. Yake cewa wa auhayna ila Musa, sai muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa. Wa akhihi, da dan uwansa, wannan shi yake nuna shi ma annabi ne tare da shi. Wahayin sai ya zama gare su gaba daya. An tabawwa ali qaumikum bi misra biyuta, ku zaunar da ainihin jama'arku ko mutananku a gidaddaji a cikin Masar, ku zaunar da su wasu gidaddaji, domin Fir'auna bayan ganin cewa ga wasu sun yi imani da annabi Musa alaihi salam, shi da zabaniyansa sai suka shiga tsangwamar annabi, suka shiga tsangwamar annabi Musa da jama'arsa. Don haka gidaddajinsu ma aka dinga kwakwacewa, ana musu rusau, wuraren ibadarsu aka rika rushewa. To shine sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa cewa su kebe guri guda can, a samu ko da tantuna ne a sa, a boye su dinga ibadarsu, su haƙura da waɗancan gurare da Fir'auna ya kwakwace musu, da masallatansu da ya rurrushe musu, su koma su riƙi wasu gidaddajin. Sai Allah ya wahayi zuwa ga annabi Musa da Haruna a matsayinsu na shuwagabanni, yace an tabawwa a liqaumikuma bi misra. Masar gari ne mai girma, iklim ne, wato yanki ne babba, musamman a wancan lokaci, ba wai ya tsaya ne ya takaita ne a iya wannan yanki na yanzu ba, yana da fadi da ya wuce haka a da. To a cikin wannan yankin ku koma ku samu wani guri, ko da tantuna ne ku kafa, ku zauna a ciki. Waj'alu buyutakum qibla, kuma ku sanya gidaddajinku su zama gurin sallah, ku rike su su zama gurin sallah. Malamai sun yi sabani wajen fassara waj'alu buyutakum qibla, wasu suka ce waj'alu buyutakum qibla wato ku mayar da gidaddajinku masallatai, ku rika sallah a ciki. Wasu suka ce ana nufin ittakhidhu masallakum fi buyutikum, kowa yayi sallah a gidansa. Akwai bambanci tsakanin fassara ta farko da ta biyu. Fassara ta farko, ku mai da gida ya zama masallaci, kuna taro a cikin kuna sallah. Fassara ta biyu, a'a, kowa ya sallah inda yake a gidansa. An gane ku? Kamar a ce akwai tsoro da zai hana a fita masallaci, sai a ce kowa ya sallah a gidansa. Ko akwai hadari da zai hana ainihin a fito saboda ruwan sama ko cabi ko duhu mai tsanani, a ce kowa ya sallah a gidansa. Ko akwai yan fashi a waje, Allah ya tsare mu. Ko akwai wani abu a wata dabba, a ce kowa ya sallah a gidansa. Kaga anan ba haduwa za a wani guri a yi ba, kowa nashi zai yi, shine fassara ta biyu. Wasu kuma suka ce ana nufin waj'alu buyutakum qibla, ay ij'alu buyutakum mutaqabila, ku sanya gidaddajinku kusa da kusa, masu kallon juna, ma'ana ku dunkule a guri guda, ma'ana ku kafa unguwarku, tunda ana tsangwamar ku, ku koma wani guri guda ku kafa taku unguwar, da zama gidaddajinku a kurkusa kusa da kusa. Saboda haka ko wani hatsari ne ya tunkaro ku, to za ku san ainihin yaya za ku fuskanci shi. Malamai suna cewa a cikin wannan aya annabi Musa alaihi salam yana nuna wa mutanensa cewa yana da kyau su koma su rike Ubangiji, su bauta wa Allah a duk inda suke. Shi yasa ya ce wa aqimus salata, ku tsaya da sallah. Ko annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari ya ainihin dame shi, kana idza hazabahu al'amru fazi'a ila salah, yakan yi gaggawa zuwa ga sallah. Allah ya ga annabi Musa ya ce wa bashiril mu'minin, kai wa mu'minai bushara. Anan sai aka takaita umarnin wa bashiril mu'minin, ba a ce wa bashira ba, domin annabi Musa anan shi kadai ne shugaba, don aka shi aka dorawa ainihin abin nan, shi aka dora nauyin yayi bushara din. To kuma yayi bushara ga mutanansa, inda yake ce musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzura kayfa ta'malun, ba da dadewa ba Ubangiji zai halaka abokan gabanku, kuma ya ba ku kasa, ku zama ku ne khalifofi, ku za ku mai gurbin kasa domin ya duba ku, kuma ya za ku yi naku aikin. Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa
Allah ya daukake sarki ya bamu gamdakatar abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladansa abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.